يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.
السلام عليكم ورحمة الله. Cibiyar yada addinin musulunci ta Darul Islam wanda ke shago mai namba 16 Law Shopping Complex daura garin Labawan Nunti kasuwar Nunti Bauchi State Nigeria ke farin cikin gabatar muku da wannan MP3 wanda ke dauke da karatun littafin nan na Rijalun wa Nisa'un Hawla Rasul sallallahu alaihi wasallam tun da kan darasi na 1 har zuwa kan darasi na 26 wanda a ciki za a samu tarihin sahabbai kamar haka sayyidina abubakar radiyallahu an sayyidina umar radiyallahu an sayyidina usman radiyallahu an da sayyidina aliyu radiyallahu anhum ajma'in. Mai gabatar da karatun wannan littafi shine malam isa ali ibrahim fantami limamin jami'ar atbu dake garin bauchi. Kamun mu hada ku da malamin zamu dan kawo muku dan su ayoyi kwaya biyu wanda ke magana akan falalan sahabban. مالاً بسم الله.
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما.
مالاً بسم الله.
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. للي قوديا تتبتغ الله منا قودي مسا muna neman gafararsa muna tuba zuwa gare shi muna neman tsarin Allah daga sharrin kawunan mu da munanan ayyukan mu wanda Allah ya shiryar da shi babu mai batar da shi wanda Allah ya batar da shi babu mai shiryar da shi. Sannan ina shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma ina shaidawa annabi Muhammad bawansa ne manzonsa ne. Ya ku wadanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah matukar jin tsoronsa kada ku mutu face kuna musulmai. Ya ku mutane ku ji tsoron Allah da ya halicce ku daga rai kwaya daya ya halitta waran iyalinta daga gareta. Ku ji tsoron Allah wanda da shi kuke roƙon juna ku sadar da zumunci ku sani Allah yana kiyaye bisa ga abin da kuke aikatawa. Ya ku wanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah ku faɗi magana mai kyau zai gyara muku ayyukanku ya gafarta muku zulubanku. Lalle ne duk wanda yayi wa Allah da manzonsa ta'a ya samu rabo wanda yake mai girma. Baya da haka mafi gaskiyar labari shine littafin Allah. Mafi alkhairin shari'a ita ce shari'ar Annabi Muhammad tsira da amincin Allah tabbata gare shi. mafi sharrin al'amari shine fararren abu, dukkan fararren abu bid'a ne, kuma kowace bid'a a cikin wuta take. A takaice wannan shine cikin harshen Larabci da kuma Hausa, kamar yadda kowane dalibi daga cikinmu ya sani cewa fassara ne na khutbatul haja da kuma lafazinta a cikin harshen Larabci. Wannan lafazin iya da matukar muhimmanci wajen fara karatu ga dukkan wanda ke kokarin koyi da sunnar manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi. Saboda annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi, kusan duk inda da zai fara magana yakan fara gabatar da wa'azi da aiki da khutbatul haja. Dan adam yana iya gane darajarta idan yayi dubi zuwa ga sahihu Muslim. Wani mutum ya ji fitowar annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi, sai yana aibata, ya ji ana aibata shi, sai ya ce ba zan aibata mutum da hankalina ba, zan je wajensa in saurari abin da Allah ya aiko shi da shi din. Idan na ji ya gamsar da ni na karba, idan bai gamsar da ni ban bar masa kayansa. Ya zo gaba ga annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi, take annabin Allah kafin ya fara wa'azi sai fara innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Bai kammala kam karanta ta ba, fa aslama ar-rajul makanahu. A wannan wurin da ikon Allah mutum ya karbi musulunci daga wannan lafazi kafin a shiga cikin wa'azin. So wannan shi yasa dan koyi da shi ake kokarin fara karantawa a duk wa'azin da za a yi. Yau muna cikin watan Zulhijja shekara ta 1424, kuma cikin kwanaki masu falala, kwana 10 na farkon Zulhijja, kwanakin da suke da daraja a wurin ahlus sunna da kuma dukkan ma musulmai, saboda hadisi da Imam al-Bukhari rahimahullah ya kawo, lama min ayyamin al-amal as-salih fiha ahabbu ila Allah khairun min hadhihi al-ayyam, qalu ya rasulallah wala al-jihad fi sabilillah, qala wala al-jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dhalika bi shay'in. Wadannan kwanaki masu daraja ne, yana da kyau mu yi kokarin aiki da su mu bautawa Allah kusan fiye da kowane wuni. Yau muna nawa ga wata? Na'am. To, wata ruwaya ta ce hudu, wata ta ce biyar. To, hudu ko biyar, wallahu alam. Ina mai godewa Allah subhanahu wata'ala da ya bamu ikon haduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Juma'a na Gwallaga. Kuma kafin fara karatu zan yi magana kan wasu abubuwa guda uku a takaice. Na farko, fara godiya zuwa ga iyayenmu kuma malamanmu wanda suka ga dacewan a umurce mu da mu yi karatu a wannan wuri din. Bin hakika, in ba mutumin da ya ma kyakkyawan zato ba da kuma kauna na alkhairi da yawantaka na musulunci, yana da wahala mutum ya baka dama cewa zo waje na ka karantar. Wannan bai faruwa sai a lokacin da aka samu aminta da kuma ƴan uwantaka ta musulunci. Jama'ar da suka yi kokari wajen tabbatar da wannan, muna roƙon Allah, Allah ya sa wannan ya kai su aljannar Allah. Kuma wadanda suke iyayenmu zuwa ga mataki na biyu, kaman fadilatu Sheikh Ibrahim Idris al-Imam al-Khatib, su fadilatu Sheikh Dawud da fadilatu Sheikh Yusuf Suleiman hafidhahumullah jami'an, gaba na biyu iya da matukar muhimmanci, sani cewa suna da daraja mai girma a wurinmu. Kula da wannan dukkan abun da aka ga mun yi na kuskure, to wajibi ne a gyara mana. Saboda ala ayyi halin ba a samun ƴan uwantaka tsakanin al'ummar musulmai sai lokacin da aka waye gari, ake yi wa juna nasiha, ake gyara wa juna kuskure. Lokacin da musulmai ke yi wa juna gyaran kurakuransu kai tsaye gaba da gaba, da ikon Allah aka samu al'umma mai albarka. A lokacin da aka rasa ƴan uwantaka ne wa juna nasiha da gyara wa juna kurakure, to bil hakika wannan zai kai al'umma zuwa ga halaka mai muni. Bil hakika, kusan yadda da kuma aminta da kuma mutunci da waɗannan bayin Allah ke da shi gaba gare ni, shi yasa har ga Allah na ga inkarin ma amincewa da karatun ba zan iya yin sa ba. Ba zan iya inkari ba. Don duk lokacin da mutum mai daraja ya saka baki cikin wani al'amari, to kana mutunta al'amarin ɗaya kenan. Na biyu kuma, darajarsa na sa ka amince, saboda kana ga idan kai kuskure zai yi me? Zai gyara maka. In ma kuskure na ɓangaren shekaru, in ma kuskure na lafazin baki, in ma kuskure na karatu, idan kana da wannan garanti ga ɗan adam, to kana iya amincewa da duk abin da ya ce ka yi shi. Na uku, bil hakika, ina da kyakkyawan fahimta musamman a zahiri abin da ido na ya gani na alkhairi da mutanen da ke wannan masallaci. Ɗan adam yana shaida da abin da idonsa ya gani ne, abin da bai gani ba sai ya bar wa Allah. a duk inda na tsaya nakan kira alkhairi da bayin Allah da ke wannan masallaci tun ma ban san kowa a cikin su ba. Me dalili? Saboda kullun abun da idon ka ya gani kake hukunci da shi. Ni kuma ido na yaga alkhairi, hadha huwa ma nashar wala nuzki ala Allah ahada. Abun da idon mu ya gani na alkhairi, to haka muke fatan alkhairi. Muna roƙon Allah ya sa alkhairin da muke tsammani a samu fiye da wannan. Baya da haka, ba wai na kai matsayin cewa dole sai na zo na karantar a nan bane, ba kuma rashin malamai a nan ne ya sa zan zo in karantar ba kamar yadda aka umarce ni da yin haka. A'a, kawai manufa ce ta ƙoƙarin amfanar da al'umma gabaki ɗaya. Akwai malamai a wannan masallaci da yawan gaske Allah ya saka musu alkhairi, masu ƙoƙarin karantarwa. Ba gazawarsu na karantarwa ne ya sa ni zan karantar ba, ko kaɗan ba haka ba ne. Sai dai kawai ‘yan uwantaka na musulunci da kuma ƙoƙarin taimakekeniya wajen isar da saƙon addinin Allah. Wannan kawai shi ne manufa. In ba haka ba, da sai in ce idan mutum ya zo yi sallah kawai a masallacin nan ya fita, yana iya fahimtar cewa kusan duk jama’ar da ke zuwa nan wurin a zahiri malamai ne, kawai ya yi sallah da su ya fita. Muna roƙon Allah, Allah ya ba mu ikon yin kowane aiki don shi. Allah kuma ya ba mu ikon dacewa da sunnar manzon Allah, tsira da amincin Allah tabbata gare shi. A yau karatu na farko da ikon Allah, bisa ga yadda aka samu munakasha tsakanin ‘yan uwa littafin da ake da niyyan farawa shi ne littafi mai suna Allah tabbata a gare shi. Mazan nan su ne sahabbai maza, irin su Abubakar, Umar, Uthman, Aliyu radiyallahu anhum. Wannan baban Allah mai littafin ya kawo sahabbai maza ɗaiɗai mutum 75, yana karantar da mu tarihinsu, ilimin da suka nema, imaninsu, taimakon addinin Allah da dukiya, jihadinsu, da yadda suka bar duniya da kuma irin ƙuncin rayuwa da suka shiga, suka tabbata a kayan addinin Allah. Banda nan kuma saboda darussa ga ‘yan uwa mata da kuma iyaye mata, sai ya kawo tarihin mata sahabbai guda 25, wanda dukkaninsu kowace ɗaya akwai darasi mai fa’ida ga iyayenmu mata. Idan ka da maza 75, mata 25 ya zama nawa? Ya zama 100. Don haka akwai tarihin sahabbai maza da mata mutum 100 a cikin wannan littafi da ikon Allah. Dukkan al’ummar da ba ta karanta tarihin sahabbai takan shiga uku a wurin Allah. Menene dalili? Saboda ɗan adam idan bai karanta tarihin sahabbai sai ya gamsar da kansa cewa shi na kirki ne, alhali wataƙila aikin nasa bai kai na kirkin ba. Idan mutum ya tashi a cikin irin zamani namu na yanzu wanda bin Allah ya yi ƙaranci, sai mutum ya riƙa tunanin ai shi mai ƙoƙari ne in ya kwatanta kansa da wasu irin jama’a. Amma na lokacin da ka karanta tarihin sahabbai, ka gane skelin da Allah zai auna aikinsu da shi a filin ƙiyama. Faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun. Sai dan adam ya gane cewa ashe babu abun da yayi. In a bangaren dukiya kake sai ya ga baka yi wa addinin Allah komai ba. In a bangaren neman ilimi ne sai ka fahimci cewa babu abun da ka sani a cikin ilimin. In a bangaren kokarin tsayawa akan aiki da ilimi ne sai mutum ya gane babu abun da yayi. Auna kanka da irin nasu ayyukansu da kwaikwayonsu, shi yake taimaka mutum da ikon Allah a rayuwa ya rabauta. Fatashabbahu in lam takunu mithlahum, inna tashabbuha bil kirami kiramun. Ku yi kwaikwayo zuwa gare su idan ma ba za ku zama irin su daidai wa daida ba, saboda kwaikwayon mai daraja, daraja ce. Allah ya bayyana mana ƙarara a Ƙur'anin Allah, ba za mu shiga cikin aljannarsa ba har sai mun kwaikwayi irin ayyukan bayin Allah nan. Sai ƙayyar da ta soke su wajen taimakon addinin Allah ta soke mu. In ba mu karanta tarihinsu mun san ƙayyar da ta soke su ba, ai ba za ma mu iya sanin cewa shin mun hau kan hanyarsu ko ba mu hau ba. Da wannan Ƙur'anin Allah ke cewa am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. كنا زكان زاكو شجاء الجنة الله نه باي الله باي انتي دتنني دبلائي يا زو مكنا وانا سكر غايكو الله يتي جنيا دا اين كن تلوتي سنشا فيسو اين جرجزاسو هرشي كاين سمان دنسيرا عليه السلام. Yake cewa me yaushe nasarar Allah za ta zo ne? Allah ya ce nasara na nan dab da ikon Allah zuwa gare ku. Sai mun karanta tarihinsu muke iya sanin al'amarin da ya faru gare su a rayuwa, na ƙuncin rayuwa da suka shiga, na sadaukar da kayi zuwa ga taimakon addinin Allah sau da ƙafa. Kula da wannan sai zama al'ummar da ke son rabauta iya da muhimmanci ta riga karanta tarihin mazan kwarai wadanda malamai ke mustarike da cewa usdul ghaba wato zakunan kurmi sune sahabbai ridwanullahi alaihim ajma'in. Idan kana ji ana cewa zakin kurmi yadda yake da tashin hankali da wani abu mai kama da haka, to haka sahabbai suke idan an taba addinin Allah gaba gare su. In ka nemi zaman lafiya, jama'a ne suka fi kowa zaman lafiya a duniya. In an taba addinin Allah, jama'a ne da suke iya sadaukar da rayuwarsu da komai da komai a duniya don me? Don addinin Allah ya tabbata. Sun amince da cewa mutuwa da ɗaukaka tafi alkhairi da rayuwa cikin kaskanci. Wannan shine irin manhajin sahabbai ridwanullahi alaihim ajma'in. Gabanin shiga zuwa ga tarihinsu, akwai bukata mu san wani hadisi kwaya ɗaya wanda malaman sunna na ba wannan hadisi muhimmanci wajen karanta tarihin sahabbai maza da mata. Dalilin muhimmancin wannan hadisi shine cewa annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi da tashi barin duniya, da iya cikinsu idan sun yi kuskure sai ya ce kaza ku gyara, sai su gyara. Idan sun yi na kwarai Allah ya turo aya, Allah ya yabe su. Idan wani ya yi kuskure a turo aya a gyara masa. Idan sun yi tambaya, idan babu amsa tare da shi, Allah ya turo mar amsa kai tsaye a cikin Qur'anin Allah ana amsa musu tambayoyin da ya dame su. Yas'alunaka 'anil akhillah, yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka madha yunfiqun, yas'alunaka 'anis sa'a. Duka yas'alunaka tambaya suke a lokacin babu amsa. Bayan lokaci kadan saboda gatarsu, sai Allah ya turo amsa kai tsaye. Kula da wannan, malamai suka ce da annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi tashi barin duniya, ya yi wata wasiyya gare su na cewa su tabbata akan wannan wasiyya. Idan sun tabbata, wanda suka zo bayan su ana bukata su yi koyi da wannan wasiyya. Wanda jama'a ne suka zo bayan su? Mu kenan. Idan mun karanta wannan hadisi mun fahimci ma'anarsa, zai taimaka mana kai tsaye mu karanta rijalun wa nisa'un haula rasul. Sai mu riga karanta wannan tarihin nasu, mu ga wannan wasiyyar da aka yi, aka ce su rike ta, sun rike ta ko ba su rike ba? Da yake nan. Na biyu, da suka rike, yaya suka tabbata a kayanta? Na uku, shin mu akan wannan wasiyyar muke? In ba mu kayi, yaya za mu yi mu yi kokari don hawa kan wannan wasiyya da aka musu suka tabbata a kayi? Idan ku muna kayi, wace irin hanya za mu bi don tabbata akan wannan wasiyya da aka musu? Wannan hadisi kwaya ɗaya ne wanda yake sanannen hadisi ne ga dukkan ɗalibin ilimi ya san shi. Amma na sai dai wani lokaci mukan karanta hadisin hankalin mu ko ya tafi wani wuri, darasin da ke cikin hadisi a zahiri sai ya ɓuya gaba gare mu. Fahimta wannan hadisi kusan shine shimfiɗin karatun littafin Rijalun wa Nisa'un Haula Rasul sallallahu alaihi wasallam. Har ga Allah, idan zamu iya karanta wannan hadisi a rana ɗaya mu fahimce shi, karatu na gaba mu shiga cikin Rijalun wa Nisa'un Haula Rasul da ikon Allah za mu rabauta. Idan kuma mun kammala faɗansa a talkhisi, a takaicen takaitawa, kai tsaye muna iya shiga cikin wannan littafi mai albarka. Don wannan hadisi shine mizanin gane shin muna koyi da su ko ba mu yi, shin abinda aka ce su hau sun hau kai ko ba su hau ba. Don a yanzu kana iya samun ɗan adam da bai san wane ne wannan sahabbai ba, ya huto kai tsaye ya riƙa zagin su. Mutum yana iya hutowa kai tsaye ya zagi Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ko Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Bin hakika ga duk wanda ya wannan akwai abun tausayi tare da shi. Me dalili? Saboda jama'ar da mun san imanin mu bai zo ko kusa da nasu ba, amma na kana iya bude baki ka aibata su. Allah ya taimake mu. Wannan hadisi asalin sa Imamu Abu Dawud Allah ya masa rahama ya kawo shi, banda haka Imamu Tirmidhi rahimahullah ta cikin sunan nasa. Hadisin ya zo a cikin littafin Silsilatul Ahadith As-Sahiha, hadisi na 937, ya zo a cikin littafin Irwaul Ghalil fi Takhrij Ahadith Manar As-Sabil, hadisi na 2455. Hadisi ne na ainihin Abu Najih Irbab bin Sariya radiyallahu an, da yace wa adana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mau'izatan baligha wajilat minha alqulub wa zarafat minha aluyun fa qulna ya Rasulullah ka annaha mau'izatu muwaddi'in fa awsina qala usikum bi taqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-ta'a wa in ta'ammara alaykum abdun habashiyyun fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin addu 'alayha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa tarwaya an tatsaya wa tagara da cewa kullu bid'atin dalala. Wannan hadisi na Irbab bin Sariya radiyallahu anhu wanda ya ruwaito iya daya daga cikin sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi. Malamai sun yi kai kawo cewa na nawa ya musulunta, wasu suka ce shine sahabi na shida da ya musulunta, wasu suka ce na bakwai. Dukkan sahabanin da aka yi bai wuce sahabi na goma ba wajen karɓar musulunci. Yace wa adana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mau'izatan baligha, manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya mana wa'azi mai kaiwa makura, ya mana wa'azi mai kama hankali. Wajilat min halqulub, zukata sun girgiza a wannan wa'azi. Girgizan da zukata suka yi, zukatan wa suka girgiza? Zukatan sahabbai ridwanullahi alaihim ajma'in, zukatan su ne suka girgiza. Girgizan zuciya, Qur'anin Allah ya bayyana mana cewa alama ce ta imani. Farkon suratul anfal Allah yace innamal mu'minuna alladhina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun yace ulaika humul mu'minuna haqqan. Abun sani kadai mu'minai wadanda suke bayin Allah na kware, idan an ambaci Allah wajilat qulubuhum, zukatan suna girgiza, ashe sahabban nan mu'minai ne. Bayan haka Allah yace wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, idan an karanta musu ayoyin Allah zadatkum imanan, yana kara musu imani. Wa ala rabbihim yatawakkalun, bisa ga ubangiji suke tawakkali, wanda suke tsaye da sallah, suke bada zakka, kuma da abunda Allah dina yaqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, daga abunda muka ba suke ciyarwa. Sai Allah yace ulaika humul mu'minuna haqqan, wannan sune mu'minai na gaskiya. Banda wannan cikin suratul hajj Allah yace innamal mu'minuna alladhina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum wal muqimi as-salah wa mimma razaqnahum yunfiquna. Haka Allah take bayyana su wajen girgizan zuciya. Annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana siffatuwa da wannan siffa kamar da sahabbai ke yi idan ana karanta ayoyin Qur'ani ko idan yana karantawa. Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yusalli bina fa sami'na bi sadrihi azizan ka azizil mirjal min al-buka. Annabin Allah yake mana sallah yana karanta Qur'ani, muna jin kirjin sa yana kugi yadda kasantu kunya ke kugi idan ana dumama ruwa a ciki ko ana tafasa ruwa. Wannan shine yadda kirjin sa ke yi, ashe shi ma yana sifatuwa da irin abin da suke sifatuwa. Wannan hadisi yazo cikin musannaf na Ibn Abi Shayba rahimahullah. Banda wannan sai suka ce wazarafat min al-uyun, kuma idanu sun zubar da hawaye. Lokacin da yake mana wannan wa'azi idanunmu na zubar da hawaye. Zubar da hawaye ma alama ce ta me? Ta imani. Haka Qur'anin Allah ya bayyana. Mu koma karshen suratul Isra'i, Allah yace wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladhina utul ilma min qablihi idha yutla 'alayhim yakhruna lil adkani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhruna lil adkani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Anan sai Allah ya kara bayyana bayinsa na kware sune jama'ar da idan an ambaci Allah sukan zubar da hawaye, wannan kuma yakan kara musu tsoron Allah. Sai kuma suka ce me wazarafat min halquyun, idanun su ya zubar da wannan hawaye. Me ke bayyana mana? Su ma ashe sun sake koyi da wannan siffa ta bayin Allah na kwarai cikin Qur'anin Allah, yadda kuwa suka sifa ta gaba ga annabin Allah. Kuma shi kansa ya kasance idan ana karanta mar Qur'ani din yakan yi me? Annabin Allah yakan yi kuka. Hadisi ya zo a cikin Sahihul Bukhari. Haka yazo a cikin ko nan wurin rijal wa nisa haula ar-rasul, cewa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu yace manzon Allah ya kira ni yace ikra alayya al-Qur'an, karanta min Qur'ani. Yace fa kaifa aqra'u alayka wa alayka unzil, taya za aina karanta ma Qur'anin Allah bayan kai Allah ya saukar Qur'anin? Sai yace uridu an asma'a min ghairi, ina so in ji Qur'ani a bakin wani mutum ne ba ni ba. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu yace fa bada'atul qira'ata hatta wasaltu ila qawlihi ta'ala فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. يتي ina daga ido na kallon manzon Allah sai ga yana zubar da hawaye, yana cewa hasbuka ya bana mas'udin. Annabin Allah ana karanta mar Qur'ani yakan yi kuka shi da kayinsa. Don haka sahabban nan suka ce me idanunmu ya zubar da hawaye. Ashe anan ma mun ƙara gane wata siffar su na cewa suna zubar da hawaye in ana karanta Qur'anin Allah. Kamar yadda zamu shiga cikin tarihin su, mu ƙara gani ƙarƙashin kowace shakhsiyya ta sahabi kwaya ɗaya radiyallahu anhu. Fa qulna ya rasulullah, muka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka annaha mau'izatu muwaddi'in, wannan kaman kana wa'azi ne na bankwana, kai ka ce zaka bar duniya wannan wa'azin da kake yi, idan da gaske ne zaka bar duniya fa ausina, muna bukatan ka mana wasiya. Ma'anan wasiya shine a baka wani al'amarin da idan ka rike shi da ikon Allah har abada ba zaka halaka ba. Muna iya gane muhimmancin wannan kalma da kuma darajarta idan muka duba Qur'anin Allah yadda Allah yake aiki da ita. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, ya bani ya inna Allah astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun, sai yace wa wassa biha. Haka cikin Isra'i yace yusikumullahu fi auladikum lidh-dhakari mithlu hadhil unthayayn, ko kuma wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullaha. A dukkan kalmomi guda uku nan Allah ya aiki da kalman wasiya ko kuma kalimatun mushtaqqa min al-wasaya. Imma ya zama kai tsaye Allah ya kira wasiya ko kuma kalmar da aka yi ishtikaginta daga cikin kalmar wasiya din. Wasiya ta Ibrahim alayhi salam, wasiya akan gado, sannan wasiya da kalmar ainihin da jin tsoron Allah. Ma'anan wasiya shine a baka wani al'amarin da idan ka rike shi da ikon Allah har ka bar duniya ba za ka halaka ba. A shikenan kowane dan adam a duniya iya bukatan wannan, ya samu makamin kare dangi da zai iya tura wa shedan a koda wani lokaci idan ya kawo masa ziyara dan bata masa imaninsa. Suka ce fa ausina kamana wasiya, kalmarsa ta farko da ya fada sai ce usikum bi taqwallahi azza wa jalla, ina muku wasiya da jin tsoron Allah mai girma da daukaka. Menene ma'anan kalman at-taqwa? Kalman at-taqwa asalinta kalma ce da aka tsara daga jin kalman wiqaya. Kalman wiqaya kuma ma'anan da shine lughatan an taji al-hijaban bainaka wa baina ma takhaf yamna'uka min sharrihi aw min uqubatihi, shine kai kokarin sanya wani irin katangan karfe tsakaninka da abun da kake jin tsoro wanda zai iya kare ka daga sharrin wannan abu. Amma na a wajen malaman istilahi ma'anan kalman at-taqwa shine tsa'atullah fi amrihi, bin Allah fi amrihi wa nahayhi, bin Allah cikin umurni da hani. Wasu kuma ce ta'atullahi wa rasulihi fi amrihi wa nahayhi, zai iya daukan fi amrihi dalilin Allah da annabin Allah abu ɗaya ne. A wajen malaman larabci idan kalma ta zama abu biyu ba su rabuwa dole sai sun haɗu suke aiki da juna, ɗayan yana isar da sakon ɗaya ko kuma ɗayan yana aikan ɗaya, bi ma'ana hadafin ɗaya ne yana halatta aiki da damiri kwaya ɗaya. Kamar yadda Allah yake cewa ma yahlifuna billahi lakum liyurdukum, sai yace wallahu wa rasuluhu, kaga biyu ne, sai yace ahaqqu ayyurduhu, bai ce ayyurduhuma ba. Me dalili? Saboda sakon Allah da sakon manzon Allah al'amari kwaya ɗaya ne, don haka damiri ɗaya ake aiki da shi akan Allah da manzon an yi wannan ya wadatar. Suraka ma'anansa kawai a istilahi shine kokarin bin dokar Allah da dokar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi kulli shay'in, abun nan yayi dadi ne ko bai yi dadi ba. Kalmar da kawai yace shine usikumullah bi taqwallah, usikum bi taqwallah, ina muku wasiya da jin tsoron Allah. Wannan kalma kalma ce karama, amma na abun da take kunsa shine a duniya babu abun da mutum zai nema idan ya ji tsoron Allah, Allah ba zai bashi ba. Duk abun da kake nema a duniyance ko a lahirance idan ka ji tsoron Allah, Allah zai baka shi. Na farko mafi sauki kace me? Kace dukiya. Allah yace wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, wanda ya ji tsoron Allah, Allah zai bashi mafita a rayuwarsa, zai azurta shi ta inda bai zato. Na biyu kace me? Ilimi. Fattaqullaha wa yuallimukumullah, ku ji tsoron Allah, Allah din zai ilmantar da ku. Na uku kace kurakuran da kai Allah ya kankare maka, aikin lada da kai Allah ya baka ladan. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra, duk wanda ya ji tsoron Allah, Allah zai kankare mar zunubansa ya girmama masa ladansa. Bai wuce ka ce kana so Allah ya zama tare da kai ba, ko me kake ciki Allah ya taimake ka. Inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun, Allah iya tare da masu takawa wanda suke ihsani a cikin duk abin da suke aikatawa. Dukkan duniya da kake nema idan ka ji tsoron Allah, Allah zai baka. Kula da wannan, sai ya ce usikum bi taqwallahi azza wa jalla, ina muku wasiya da jin tsoron Allah da daukaka mai da girma da daukaka saboda duk abin da dan adam ke nema a duniyance ko a lahirance idan ya ji tsoron Allah Allah din zai bashi duniyar gabaki dayanta in ka kammala ina kake so ka dafi kana so ka dafi aljanna sai ka je ina sai ka je filin kiyama ka hau kan siradi ka wuce siradin nan annabin Allah ya bayyana cikin hadisi na Imam al-Bukhari rahimahullah cewa sirarancin sa bai wuce zare ba kaifin sa kaman bakin takwabi yake kowan dan adam sai ya hau kayin sa musifa ne a ce zaka hau kan wannan ka wuce kasan sa wuta ne duk wanda ya fada ya halaka hatta a wannan filin kiyama din wanda ke jin tsoron Allah Allah yana margidan dogo wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fi hajatiya babu dai a cikin ku a duniya sai haukan wannan haya din kana ala rabbika hatman maqdiya alqawli ne na ubangiji wanda za a hukunta shi ba makawa al'amari ne mai hukuntuwa sai Allah ya ce thumma nunajji alladhina taqaw sai mu tsiratar da wanda suka ji tsoron Allah sai ya ce me wa nadharu adh-dhalimin fi hajatiya karkashin wannan aya ana muke koyan wannan ladabi na ilimi ga mun matsa gaba annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yake cewa akwai jama'ar da za su je filin kiyama su haye siradi wuta bata kona su ba Aisha radiyallahu anha sai ta ce masa a'a annabin Allah mutun yaje ya wuce har ya shiga aljanna wuta bata shafe shi ba sai ya ce eh sai ta ce a'a me dogaranta tace ai Allah ce wai wa in minkum illa wariduha babu dai a cikin ku face sai ya haukanta kuma Allah yace kana ala rabbika hatman maqdiya tace wannan ai hujja ne babu dai da Allah ya toge a duniya kowa sai ya hau sai ya ce mata to mu matsa gaban ayar sai ya ce to Allah ce wai thumma nunajjil ladina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jifiya ai muna tseratar da wanda suka ji tsoron mu azzaluman ne Allah ke gurfanar da su a cikin wuta amma nan da ya ji takawa fa sai Allah ya tseratar da shi to da haka sai ta sallamar masa wannan ke nuna halacci na munakasha tsakanin malami da dalibi babu malami a duniya da ya kai annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi amma duk da wannan ana iya tunkarar sa da matsaya ta ilimi in ba akan wahayi yake magana ba sai ya ga sabai sun ya faɗi magana sai ce wai annabi wahayi ne ko tunaninka ne in yace wahayi ne sai su ce sami'ina wa ata'ana in yace tunaninsa ne sai su ce muna da shawari a kai wa shawirhum fil amri don haka yana shawari gare su so don haka hatta haye siratin abin da ke sawwake shi shine jin tsoron Allah idan mutun ya haye ina yake bukata ya shiga aljanna sai Allah yace tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqina wancan gida na lahira muna gadar da shi ga wanda ba su bukatan daukaka a bayan kasa ba su nufin barna cikin al'umma sai yace me karshe mai kyau yana ga masu takawa wannan shine abin da ya fara dan adam idan ya wuce aljanna ina yake so firdausi da Allah ya kira bayinsa masu takawa sai ya ce ulaika humul warithun alladhina yarithuna alfirdausa kun fiha khalidun wannan sune magada da za su gaji aljannar firdausi in sun shiga ciki ba shi da har abada abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu yace abinda ake nufi da magada shine kowane mutum iya da gida a wuta iya da shi a aljanna idan mutum ya shiga aljanna ya huta gidansa na wuta wani zai shiga idan ya shiga gidan wuta gidansa na aljanna za a raba wa ƴan aljanna gidajen su a aljanna wanda yafi kowa talauci a aljanna hadisi ya zo a cikin littafi na Imam al-Bukhari al-Jami as-Sahih al-Musnad min hadithi Rasulillah wa sunanihi wa ayyamihi al-ma'ruf bi sahih al-Bukhari yana cewa wanda yafi kowa talauci a aljanna Allah zai ninka bar kaman duniya goma ne wannan shine ƴan talakawa class talakawan aljanna wanda suke cikin halin kakani kai wanda sun fi kowa kunci amma na duniya Allah yana ba su kwatankwacin ta nawa goma kaga ashe su ma manyan mutane to idan aka gama ba da aljanna wanda yake iya da gida aljanna bai shigo aljanna ba ya tafi wuta gidansa na aljanna za a gada wanda suke gada su ne ƴan aljanna sai a ce to ga gidajen wasu ƴan aljanna ba su zo aljanna ba sun yi wuta sai ku gaje sai su yi rabon gado yace shine ma'anan ulaika humul warithuna mai takawa bayan gad bayan gidansa na aljanna har gado yake ciya aljanna don haka annabin Allah yace musu usikum bi taqwallahi azza wa jalla ina muku wasiya da jin tsoron Allah mai girma da daukaka kaga kenan jin tsoron Allah a duniya ba abin da ba zai baka ba a lahira babu abin da ba zai ba mutum ba sai yace wasami da sauraro kuma ina muku umarni da sauraro sauraro shine duk abin da za a gaya maka na qala Allahu qala rasulullahi ka saurare shi amma na idan ka je shi me sai aka ce wata'a ka bi wajen ta'a sai a bi me sai a bi abin da ya dace da qala Allahu qala rasulullahi abin da ya saba haka sai a bashi wasan ijin nan shi yasa Allah yace wa bashir ibad alladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika alladina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab kai bushara zuwa ga bayina wadanda suke jin magana sai su bi mai kyau shine abin da ya dace da qala Allahu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akwai jama'ar da suke shiga wuta amma na me kai su zuwa ga wutan shine wannan sauraron ne ba su yi in za a yi wa'azi ba za su ji ba idan za a ce qala Allah ba za su ji ba qala rasulullahi ba za su ji ba wannan ya kai su wuta da aka tambaye su me suka ce law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir ai da muna sauraron wa'azin da muke yi ake yi da mun hankalta akai dan ba mu shigo cikin wutar sa'ir ba kula da ashe rashin jin wa'azi yana kai mutum wuta annabin Allah sai ya ce wasami'u watta'a to ku kuji saboda kada rashin ji ya kai ku wuta watta'a kuma ku yi ta'a ta'a ana yin ta'a zuwa ga Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallam kai tsaye cikin abun da yayi dadi da wanda bai yi dadi ba ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا كيو الله طاعة كيو من ضم الله طاعة سيأك تيمي وأولو الأمر وأولو الأمر ده شو قبلني شو قبلني كو إذا ما هي شنكا كو إذا ما بفنكا كو إذا ما مال منكا كو إذا ما شيا من لنكا كو كونسلنكا كو قمنكا كو شو قبلنكا فنكا أنا مورن لا أسوتات اللك نيدا لا أسوزوا جا الله ده من ضم الله in sun yi wa Allah da manzonsa da'a sai a musu ba'a in sun saba wannan fa sai a bar yin ta'a shi yasa kalmar ta'a da aka ce ati'u sai aka ce Allah sai aka sake aiki da ati'u wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu antum ati'u ku fi wa Allah ku yi manzon Allah sai ko ba a ce wa ati'u ulil amri ba ati'u Allah wa ati'u ar-rasul sai aka ce wa ulil amri limadha li'anna ta'ata ulil amri mutabi'atun li ta'ati Allahi wa rasulihi don yin ta'a zuwa ga kowane shugaba ya ta'allaka da binsa ga Allah da manzon Allah ba mutumin da a duniya ke da daraja da ya kai uwa haƙƙin uwa a musulunci yafi na kowane mutum a cikin jama'ar da alaƙar jini ke hada ka da shi amma na mu koma zuwa ga tarihin Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu mahaifiyarsa da ya karbi addinin musulunci yana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranta ya baci ta fara marwalakanci sai ya bar addinin yake sai dace bazan sake cin abinci ba bazan sake shan abin sha ba har sai yunwa da wahala ya kashe ni ana yawo da kai a duniya cewa ga wanda uwarsa ta mutu a kansa saboda bakin cikin ya shiga addinin Muhammadu ya bin Muhammadu mutun ne mai tausayi ta san wannan shine makamin da za ta iya aiki da nasara a kayansa maimakon yace na bar addinin yace na amince da ke sai yace mata lauka da laki alfu nafsin يخرج واحد بعد واحد لا اترك هذا الدين فكلي او دئي idan kina da rai guda dubu daya na fita bayan daya ana rai daya ya fita na biyu ya fita na uku ya fita yace bazan bar wannan addini ba har dubu su kare idan zaki ci abinci kicin zaki bari ki bari aya su kutun da guda Allah ya turo akayin wannan bawan Allah ana yabon sa wa wasaina al insani bi walidai hamalathu ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amain an ishkuri li ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ده وانا مكي فهمت أباهي بشي وطاء أنا ينتزواج الله ده من ضنصة صلى الله عليه وسلم باب بنتكي أكاي كودا كدا أما ناجا دوان دن أدم الدنيا ana bincike idan ya dace da qala Allah qala rasulullah sai a bi shi wanda ya saba wannan ka bi shi akwai halaka a ciki shi yasa akwai lokacin da sahabbai suka yi tafiya murubal dafin saiful qati'i linnaza na shek muhammad almarzuq rahmatullahi alayhi me ke faruwa sahabban sun yi tafiya sai annabin Allah ya shugabantar da wani a kansu yace duk abin da yace ku yi kuma sada'a suka kama hanya suna tafiya sai suka yi wa shugaban laifi suka bada hakuri yayi hakuri yace ba zai hakuri ba da suka maza sai yace to abu daya za su yi haƙuri suka ce me yace ku hura wuta sai ta kama ta zama wuta ta bala'i sai kowa a cikin ku ya shiga idan ya kone ya halaka sai yin haƙuri saboda an ce su madda a kan komai sai suka haƙa wuta ta kai wuta wasu na yunkurin shiga sai wani ya tsice ku dakata yace ni tun asali abin da yasa na musulunta nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda tsoron wuta ne wannan wutar dama ita nake jin tsoro na bishi tun asali kuma yanzu na bishi shige ta yace kai wannan magana akwai bincike akai a dakata don dama ni ita nake tsoro na bishi ya halatta a bishi dan me dan jin tsoron wuta qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mithlihi wad'u man istata'tum wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nara allati waquduha an-nasu wal hijara uiddat lil kafirin ashe ana jin tsoron wuta kuma yanzu jin tsoron Allah ne sai ci dama ni na bi shi dan tsoron wutan ne kuma yaya za a yi na bi shi ya shiga wuta sai ya ki jama'ar sauran masu kowa ya ritaya yace ba zai shiga ba sai suka dawo zuwa gaba gare shi annabin Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga abin da ya faru yace mu shiga ga maganar da wane ya hana mu shiga sai annabin Allah yace da kun shiga wannan wutar da har abada ba za ku fito ba sai yace innama ta'atul ma'ruf ta'a ana yin ta ne kawai cikin kyakkyawan abu abinda bai dace da qala Allahu qala rasulullah ai ba da a cikin sa don haka sai yace musu wasami wa ta'a da ji da bi zamu karanta tarihin su ga wasiyyan nan shin akwai abu kware da suka bari wallahi al'adim idan mutun yana karanta tarihin sa bai sai ya dauka bayan adam bane sai ya dauka mala'iku ne saboda yadda imanin ya kai geji sai ka dauka imanin kaman ba neman su akai ta bangaren addu'a da aiki da tarbiyya ba kai ka dauka wani abu ne da aka shashi a ruwa kawai ya zama imani bai da haka yace wa in ta'ammara alaikum abdun habashiyun idan wani bawa koda makasanci ne dan kasar habashe ya tashi akan ku ya shugabance ku fa innahu may ya'ish minkum duk wanda ya rayu a cikin ku fa sai rastilafan katira da sannu zai ga sabani mai yawan gaske duk lokacin da Allah ya sa wani ya jagorance ku to sai an samu sabani wannan yana ga mana wasiya kenan kuma tun daga rasuwarsa har yau sabanin bai kare ba a duniya duk lokacin da wani ya shugabanci to sai Allah ya kawo jarrabawa na sabani wani ne khalifan farko bayan rasuwarsa Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yana yin wasiyar yaba duniya Abubakar Siddiq ya fara khalifanci yana hawa shugabanci zamanin zakka yace a kawo zakka su jama'a suka ce ba za mu bada zakka ba me zai yi suka ce saboda Allah bai ce karbi zakka a hannun mu ba jama'an nan ba jahilai bane ba wawaye bane ba marasa karatu bane sun karanta Qur'anin Allah sun san ma'anan Qur'anin Allah in ka kawo musu aya sai su ce an saukar da ita ranar kaza a watan kaza a shekara kaza a daidai wuri kaza aka saukar da ayar ai karshen ilimi kenan ko suka ce don haka ba za mu bada zakka ba suka ce mun san ma inda Allah yace annabi karbi zakka a hannun mu yace Allah suka ce Allah yace khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim suka ce ai khudh wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta ya rasulullah suka ce sai kawo ayar da Allah yace khudh anta ya ababaka sai mu baka zakka in babu ba za a bayar ba Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yace yaki suka ce muna jira sai aka bari yakan kafure sai aka dawo gida taya ta yi faci aka zo aka zabga yaki tsakanin su da musulmai da suke a cikin addinin Allah mutum ɗaya ɗaya mahaddata Qur'anin Allah an kashe sama da mutum 70 a wannan yaki wanda suka ji Qur'ani daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shafawiyyar suka haddace a ciki ko a wannan zamani aka kashe mahaddata Qur'anin Allah 70 ayi asara balle jama'ar da suka ji shi daga harcen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum 70 da yankai suka rasu bayan an gama yakin tukunna suka gane suka dawo suka bada kai suka ce mun amince za mu bada zakka tukunna ka ci gaba da tafiya sabanin farko kenan ko na biyu wanda ya hau Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yana cikin shugabancin musu abin da ya faru gare shi yana limanci aka zo aka yi halaka shi Abu Lu'lu ya zo da wuka yeme ya soke shi ya farke shi a sallah yana farke shi a kama shi ya farke mutum bakwai a masallacin a juya a kama shi ya koma can angle din masallaci shi ma sai farke kansa kawai gabaki daya ya kashe mutum bakwai ya kashe amirul mu'minin ya kuma kashe kansa to me zaka mai sai riga kashe kansa kaga sabani ya faru a cikin shugabanci banda wannan khalifa na uku Uthman ibn Affan radiyallahu anhu yana karatun Qur'anin Allah a gidansa aka zo aka same shi aka yanka shi yadda ake yanka rago aka yanka shi aka zo da zargi ɗai ɗai mafi kankanta shi da akansa duk ya bada amsa amma duk da wannan aka kwantar da shi aka masa yanka yankan rago jinin sa ya daga akan ayar Qur'ani fa sayaktikahumullah da sannu Allah zai isar maka zuwa ga me zuwa ga sharrin duk wani mai sharri a daidai kan wannan aya jinin sa ya diga fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira khalifa na huduwa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yana kiran sallah aka zo aka kashe shi wake yace ke cewa in ta'ammar alaikum abdun habashiyun fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira, duk wanda ya rayu zai ga sabani mai yawan gaskiya cikin shugabanci. Amma na menene makharaji? Sai yace fa alaikum bi sunnati. A waɗannan sahabbai guda hudun masu daraja, mutum ɗaya ne yayi mutuwa mautun tabi'i, Abubakar Siddiq radiyallahu anhu. Amma na Umar, Uthman, Ali radiyallahu anhum kowanne halaka shi akai ta hanyar kisa. Zaka yace alaikum bi sunnati, ina horanku da ku bi sunnata. Ma'anan sunna a lugha shine kawai hanyar da ake bi a rayuwa. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, walan tajida li sunnatillahi tahwila. Ma'anan as-sunna shine at-tariq, wa sirahan kuma ma'anan sunna shine ma udifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqrir. Abinda aka jingina zuwa ga annabin Allah, tsira da amincin Allah tabbata a gare shi, na magana ko na aiki ko kuma na me, na abinda aka yi a gaban sa bai magana ba. Anan malaman usulul fiqh na kara da cewa al-hukmu yaduru ma'al illa wujudan wa adama. Don haka takririn sa sai an duba illa a cikin sa. Don haka ina horanku da bin sunnata. Bin sunnata a mu'amala, bin sunnata a ibada, bin sunna uwa uba ame a aqidance. Aqidar annabin Allah, tsira da amincin Allah tabbata gare shi, ita ce aqidar Abubakar, Umar, Uthman, Aliyu, ita ce aqidar Malik, Shafi, Abu Hanifa, Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahumullah, ita ce aqidar hatta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Shi yasa Ibn Taymiyyah rahimahullah wani ya zo tambayan sa, menene aqidar manzon Allah da aqidar ka kuma kan me kake da'awa? Yana tambayar sa aqidar sa, sai yake wata waka yana bayyana aqidar sa, yana cewa ya sa'ili an madhhabi wa aqidati رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوصل ولكلهم قدر وفضل ساطع لكن ما الصديق منهم أفضل وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل وأرد أهدتها إلى نقالها وأصونها من كل ما يتخيل قبه لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنحل وكذا الصراط يمد فوق جهنم فموحد ناج وآخر مهمل والنار يصلاها الشكي بحكمة وكذا التكي إلى الجنان سيدخل هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموفق فإن ابتدأت فما عليك مؤول wannan ita ce aqida, sunnar manzon Allah sun san ababin aqida. Haka ababin ibada mu yi koyi da abin da ya da makamantan su, don haka yace alaikum bi sunnati. Banda wannan wa sunnati al-khulafa'ir rashidin, ina horanku da bin sunnar khalifofi masu zuwa bayana, al-mahdiyyin, masu shiryarwa. A nan wurin waɗanda suke al-khulafa al-arba'a su ake fara gabatarwa, Abubakar, Umar, Uthman, Aliyu radiyallahu anhu sunne na farko. Me darajar farko wanda babu kokonto akan duk sahabi shine Abubakar radiyallahu anhu. Me daraja ta biyu babu sabani tsakanin malaman sunna gaba ɗaya shine Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Amma na tsakanin Uthman ibn Affan da Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma, anan malamai daman sun dan kai ruwa rana. Amma na al-qaulur rajih aqrabu ila thawab inda ahli sunnati wal jamaa shine Uthman ibn Ali afdal min Ali radiyallahu anhum jami'an. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu afdal min Ali bin Ali bin Abi min Ali bin Abi Talib radiyallahu anhum ajma'in. Wannan babu kokonto tsakanin malaman sunna, suka ce an fi gabatar da shi a kayan ainihin Ali ibn Abi Talib, tare da cewa malaman aqida duk sun yi tarayya. In ka gabatar da wani sahabi kan Abubakar na farko kai ne fi a babin aqida za a tuhume ka. A babin aqida in ka gabatar da Umar ibn al-Khattab wani akan Umar ibn al-Khattab na biyu kai ne fi, ana zargin aqidar ka. Amma na tsakanin Uthman da Ali radiyallahu anhu malamai sun yi sauki akai. Kana iya duba cikin sharhul aqidat al-wasitiyya na Sheikh Muhammad Salih al-Uthaymeen rahimahullah mai mujalladi guda biyun nan, mujalladi na biyun, a cikin ayi bayani mai tsawo akan wannan al'amari. Bayana waɗannan guda hudu suna da daraja fiye da kowane mutum a duniya. Dukkan mutumin da ba annabi bane to Allah ya ba su daraja fiye da tasa. Don sahabban nan fa da muke gani ba wai haka kawai Allah ya halicce su yi waƙo su a wannan zamanin ba, a'a zaban zuciyarsu Allah yayi ga sun dace da su sahibanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ali Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu yake cewa da Allah ya halicci duk zukatan bayi a duniya, sai ya duba zuciya ta fi kowacce tsafta, sai ya ce wannan ita ce zuciyar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai ya duba zukatan jama'a waɗanda suke gama garin jama'a ƴan adam, wanda suka fi kowa tsarkin zuciya, wato ina nufin gama gari wanda ba annabi ba nake nufi. Sai ya duba wanda suka fi kowa tsarkin zuciya, sai ya ce to wannan su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka shikenan zabansu Allah ya yi sahibanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Imaninsu ya kai gedi, suna da fultan na imani. Banda haka aka zabo tabi'ai, su ma zabe aka yi khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum, kamar da hadisi zuwa cikin aljami as-sahih. Don haka su ma kenan ashe zabansu aka yi suwa kenan. Suwa su ma tabi'ai, haka atba'ut tabi'in zabansu aka yi. Wannan imanin suna da fultan, wannan imanin su suna da wajen 3 over 4 na tanki, wannan zuwa ga rabin imani. Mu kuma sai Allah ya ga mun fi dacewa a wannan zamani ne ya kawo mu. Allah ya sa mu tsira a cikin zamanin. Don haka sai ya ce abu alaiha bin nawajis, ina umurtan ku ku kama wannan sakon na sunna ta da sunnar khalifofi na guda hudun nan, da kuma duk wani khalifa mai shiryarwa bayan su. Bin nawajis, malamai sun yi sabani kan menene annawajis. Wasu suka ce waɗannan molas su ne nawajis, wasu suka ce haƙoran gaba ne nawajis, amma na alƙawlin raji na fasara shi ne waɗannan haƙora ɗin su ne nawajis. Abin da ake cewa molas, me manansu da Hausa? Turamish su ake kira, su ake cewa nawajis, su ake cewa ruba'iyya, duka sunansu ne. Zaka sai ce ina horon ku sunna ta ku kama ta a haƙori, wannan turamin ku rike da gasken gaske da kuma sunnar khalifofina. Jama'a don Allah, don annabi mu karanta tarihin bayin Allah nan ba, ta yaya za mu gane irin rayuwarsu har mu yi koyi da irin sunnar da suka yi? Waɗannan sahabbai guda hudu masu daraja da su malam ya fara gabatarwa, wannan bawan Allah mai littafi Sa'ad Yusuf Abu Aziz hafizahullah ya fara gabatar da Abubakar, Umar, Uthman, Aliyu radiyallahu anhum, san da ya fara kawo asharatul mubashsharuna bil janna. Jama'ar da Allah ya duba zukatansu tun a duniya ya gane cewa sun fi mu tsarkin zuciya, ya ce ƴan aljanna ne, sai fara gabatar da su. Ai dukkanin su kowa akwai abin koyi a rayuwarsa. Rashin karanta tarihinsa, babban illar da muke samu shine sunnar cewa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin na iya kubuce mana. Rashin karanta tarihinsa na iya sa mutumin da ke da mummunar aqida na kin sahabbai, mai zagin sahabi sai ya zo gaban kai ya tunkare ka, ba za ka iya kara kayanka ba. Sai ya zo ya ce maka ai hadisi ya zo a Bukhari ya ce kaza akan Abubakar, sai ya zage shi. Wani ahlus sunna bai ma taba ganin Bukharin ba, shi ma da ke gaya maka bai taba ganin Bukharin ba kila rayuwarsa, kawai haka yaji kawai Sahihul Bukhari ya kira, don da ka ake bada irin wannan reference. Amma na lokacin da ka san tarihin, duk mutumin da ya tsaya gaba gare ka zai aibata su, da ikon Allah kana iya kare mutuncinsu. Don dan adam ya bada jininsa akan sahabbai, wallahi alazim wannan shine sunna. Kana iya hakura da rayuwarka akan sahabi, ai hatta annabin Allah da sahabbai kansu mutum dubu da ƴan kai sun bada jininsu a kayinwa akan Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, dukkaninsu ai da jinin annabin Allah ya fi nasu daraja, amma shi kansa ya bada jininsa akai, sauran sahabbai sun bayar. Kula da wannan sahabban nan masu daraja ne a wurinmu, dole mu san tarihinsu, mu yi kokarin kiyayewa. Tare da na san jama'a da yawa ba su jahilci tarihinsu ba, amma iya da kyau mu karanta din. Don haka yake cewa mai abu alaiha bin nawajis sai ya ce wa iyyakum wa muhdathatil umur, ina hana ku yin sababbin abubuwa. Duk al'amarin da yake sabo to ina hana ku. Malamai suka ce albid'a tanqasimu ila qismain, hunaka albid'a fil ibada wa hunaka albid'a ad-dunyawiyya. Ibada ta bid'a ta duniya wannan ba damuwa bane, kaman fanka, wannan wuta electricity, microphone da muke aiki da shi, duk wannan ba damuwa bane, don zamani ne ya kawo mana wannan. Al-hikmatu dhallatul mu'min, aina ma wajadaha akhadha. To amma na a cikin addini abin da ake nufi bid'a shine duk abin da manzon Allah tsira da amincin Allah sabata a gare shi bai yi ba. Wannan khalifofi babu shiryar wasu akai, to dan ahlus sunna yana nisanta. Shi yasa Qur'ani ke cewa fa madha ba'da al-haqq illa ad-dalal, fa zalikum Allahu rabbukum al-haqq, fa madha ba'da al-haqq illa ad-dalal. Abdullah ibn Abbas radiyallahu an yake cewa abin da ake nufi da wannan shine menene bayan, menene a bayan sunna in ba bata ba. Ba'da al-haqq yace al-haqq bi ma'ana ish, yace bi ma'ana as-sunna, yace na ka koma bayan sunna babu wani abu sai me, sai bata. Muna roƙon Allah, Allah ya sa mu cikin ahlus sunna na gaskiya, Allah ya sa dukkan wata sunna da ta inganta Allah ya bamu ikon karantawa da aiki da ita, ya kuma sa idan mun tashi yin aiki mu yi aiki don Allah din. so da haka duk abin da annabin Allah bai ba cikin yin su akwai hatsari koma wace irin magana ce akwai hatsari shine fitina idan aka saba wa umurnin sa kwade yana jawo fitina mu duba lokacin da aka je koda yakin Uhud ya ware sahabbai mutum wajen 70 yace sahaukan dutse su zauna ko muna nasara ko ana nasara kan mu kada mu yi me kada mu sauko sai suka sauko saukan da suka yi wasu daga cikin su bid'a suka yi dan dalili shine me yace kada a sauka to zama a wurin shine sunna saukan saba umurnin sa ne inda aka saba umurnin sa an yi bid'a shugaban su yace a annabin Allah yace ko muna nasara ko ana nasara kada mu sauka da ikon Allah sai wasu suka sauko Khalid bin Walid radiyallahu anhu lokacin bai musulunta mai nace sojojin kafirai sai ya zo shi ya zaga kan dutsen duk ya kashe sauran musulman da ke kan dutsen saboda daman a jahiliya tun daga jahiliya har musulunci in ka ware annabawan Allah ba taba yin komanda a duniya kamar sa ba dan adam ba aika masa ba dan bai taba jagorancin yaki a duniya bai nasara ba misali dauki yakin Ghazwatul Mu'tah sojojin musulmai 4000 ne kafirai 600 musulmai 6000 wanda ba musulmi ba mutum 600 aka ji aka gamza yaki karkashin jagorancin Khalid bin Walid shine komanda na nawa na hudu bayan an kashe Ja'far bin Abi Talib an kashe Abdullahi Zaid bin Haritha an kashe Abdullahi bin Rawaha shi ya dauki takwabi da ikon Allah mutum 4000 suka nasara kan mutum 600 har yace wallahi la nuqatiluhum bi adadina inma nuqatiluhum bi hadha ad-din yace ba mu yake su da yawan mu ba da addinin Allah muka yake su to a jahiliya da a musulunci bai taba yin komanda da ikon Allah bai nasara cikin yakin da yake yi ba wannan shine tarihin Khalid bin Walid malan ya kama tarihin sa zamu ji shi da ikon Allah me ke faruwa wannan bawan Allah sai kashe saura sai yakin ya dawo har aka kai matsayin da manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi aka ji marciwo a jikin hakorin sa wannan kamar yadda hadisi zo cikin Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad na Imam Al-Bukhari rahimahullah cewa shujja an-nabi yawma Uhud wa kusirat ruba'iyatuhu aka kariya mar hakorin sa a wannan yaki me dalili saboda sabawa umarnin sa an yi wani abun da bai ce ayi ba har Allah yake ga ya musu hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun sai Allah yace minkum may yuridu ad-dunya wa minkum may yuridu al-akhirah a cikin ku akwai mai son duniya akwai mai son lahira mai son duniya yace sai dai da biga nima mai son lahira yace an ce mu tsaya anan kada mu sauka don haka ruko da tafarkin sa akwai alkhairi anan wurin bin bid'a da kaucewa sunna yana sa Allah ya turo al'umma fitina da take shafan wanda ma yake aika da sunna a lokacin saboda dan bid'a ya jawo ta dalilin wannan duba ko qur'anin Allah da ya umurta mana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin suratul anfal ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa alamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tusharun ayatu 24 ta 25 sai yace me wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa alamu anna allaha shadidul iqab limadha li anna hadhihi almusifa idha ja'at ta'ummu as-salihina wal kafirina wal mubtadi'ina tana game kowa da kowa dalilin me dalilin saba masa anan wurin shi yayi umurni aka saba umurnin sai ga musifar har kansa ta shafe shi an cire mar hakuri a bakin sa da wannan Imam Malik rahimahullah yake bayani idan sunna tace tsaya tsaya a wurin yaga wani mutum ana bayani cewa annabin Allah dauki harami yayi kaza da kaza da kaza idan yazo aka ce ga wurin da aka kaza sai ya ce barin ƙara matsawa can baya dan na ƙara wasu kilometer sai dan yawaita tafiyar da ake so ayi tafiyar sai ya ce akhsha alayka alfitna Imam Malik rahimahullah yace ina ma tsoron fitina a rayuwarka yace wace fitina yace fitinar da Allah yace falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adabun alim su wasu wanda suke sawa masa cikin al'amarinsa saboda ko fitina ta auko musu ko azaba mai girma ta same su mun fahimci wannan da kyau so da aka kula da wannan sai ce ina hana ku bin wani al'amari da yake fararre duk abin da muke idan bai inganta ba sai mu kula da shi a rayuwa wannan shine zaman lafiya Allah ya bamu ikon yin wannan sai yace ko wace irin bid'a bata ce wannan kuma muna iya kafa hujja da hadisi guda biyu na Imam Muslim rahimahullah man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun ko kuma man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun wannan a takaicen takaitawa ita ce wasiya da manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi wa sahabban nan hikimar karanta wannan hadisi shine idan muna karanta tarihin su an mana wasiyar an musu sai mu iya gani shin wannan wasiyya din sun bi ta ko ba su bi ba idan sun bi ta shin mu muna binta idan muna binta sai mu gode wa Allah nashkurullah ala zalika idan ba mu bi muna bin wata sai mu yi kokarin ganin yaya za a yi mu gode wa Allah mu kuma yi kokarin gyara wacce ba ma bi wannan shine hanyar tsira wannan bayan Allah karanta tarihin su da ikon Allah idan mun bi shi daki daki zai iya taimaka mana wajen wata kila gyara mu'amala namu kokarin bada lokaci zuwa ga addinin Allah bada dukiya zuwa ga addinin Allah neman ilimi na addinin Allah dan dukkan wannan sun yi in ababin ilimi ne dauki sahabbai irin Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu da annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ke kirari gare shi da cewa man sarrahu ay yaqra alqur'ana ratiban kama nazala falyaqrahu ala qira'ati ibn ummi abdi duk mutumin da ke son karanta qur'ani a danye yadda ya sauka ya karanta shi yadda ibn mas'ud radiyallahu anhu yake karantawa matashi ne amma ga ilimin da yi har yake bugun kirji wanda ba wanda ya sayo shi a duniya gabaki daya yace wallahi ma nazalat ayatun fi kitabillah illa wa ana a'lamu ayna nazalat wa a'lamu fiman nazalat law anni a'lamu ahadan a'lamu minni bi kitabillah tanaluhu al-mutila ataituhu bayan wafatin annabin Allah yace na rantsa da Allah babu ayat da Allah ya saukar Qur'anin Allah a duniya face na san aina ka saukar da ita face na san akan wa ka saukar da ita kuma face na san menene dalilin saukar da ita yace inda na san mutum dai a duniya a lokacin da zan je gaban sa na koyi Qur'anin Allah da naje na tsuguna na koyi Qur'anin Allah in dai zaka hau bayan raqumi kai ka wurin sa neman ilimi da ikon Allah yace zan je ne duba su a babin ilimi babu wanda aka saukar haka ibn Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu yake yi yana karanta daliban sa tafsiri irin suka tada su mujahid suka ce idan ya dauki ayar Qur'anin Allah kwaya dai ibn Abbas din yana mai tafsiri sai ya ce ku zo sai mu tafi jeji sai ya zo bakin kwali sai ya ce anan Allah ya saukar da ayar akan manzon sa sallallahu alaihi wasallam sai mu tsaya wurin sai ya ce nan ne wajen saukar ayar yace sai mu ketare sai mun je cangin da misha sai ya ce to anan annabin Allah ya tsaya mana tafsirin ayar sai a sake daukan wata aya sai ya ce ku dawo sai mu zo masallacin annabin Allah sai ya ce daidai nan wurin a masallacin ka saukar da ayar sai ya ce ku zo sai mun zo wurin sai ya ce to a daidai nan aka tafsirin ayar Qur'anin Allah min awwalihi ila akhirih haka kake tafsirin sau biyu ayar sai ka je ka tsaya inda aka sauke ta tafsirin sai ka je wajen ka tsaya ka ga inda aka fasara ce to anan wani aka fasara ta haka suka rayu ga su kuma da bada lokaci wajen neman ilimi dauki Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu hadisi dai annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi karantar da su me ke faruwa da annabin Allah kan ta da hadisin bayan wafatin sa yana kokonton hadisin nan kaza ne ko kaza sai tuna su biyu akwai musu hadisin da shi da Abdullah ibn Unais radiyallahu anhu sitina ina shi kuma yake sai ce yana Misra Jabir ibn Abdullah kan hadisi ne dauko doki tun daga garin Madina neman kudi ya tukunne sai doki ya dauko doki tun daga garin Madina har zuwa Misra akan hadisi kwaya daya yazo kofar gidan Abdullah ibn Unais ya aika gidan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace inji wa yake ce inji Jabir yace Jabir ibn Abdullah aka ce Jabir al-Ansari aka ce shi min Madina aka ce yace amrun ajibun sai huto yana zuwa Jabir ba gaisawa yace abin da ya kawo ni hadisi kwa dai ne lokaci kaza annabin Allah karantar da ni da kai hadisi kaza ina kokonton sa sai naga akwai bukatan nayi me yace na zuwan tambaye ka hakikatan menene lafazin hadisin Abdullah ibn Unais radiyallahu anhu yace sai ga mar hadisin nace kaza ya ga mana yace ko ruwa bai tsaya na kawo ba sai ya dauki doki sai ya ce zan koma Madina tafiya wata guda yayi dawowa wata guda yayi shi yasa Imam al-Bukhari rahimahullah cikin al-Jami as-Sahih al-Musnad min hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa ayyamihi babi guda ya bude akan wannan rahala Jabir ibn Abdullah ila Abdullah ibn Unais masirata sharin fi hadithin wahidin akan hadisi kwa dai tafiyan me tafiyan wata guda babin taimakon addini dubi irin Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu dukiyar sa gabaki dai dauke ta fi sabilillah bar zuwa ga addinin Allah ya koma gefe shi ruba wanda ya sani Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu shi ya gane yace ya Rasulullah inni adunnu anna Abdurrahman ma taraka shay'an li ahlihi yace ina ga tun bai bar iyalansa kuma ba annabin Allah ya kira shi yace ma za taratta li ahlika mai kabar iyalanka daga farko sai ya tauriya sai yace taraktu lahum akthara mimma anfaqtu wa atyabu na bar musu dukiya ya tafi wannan dadi da yawan gaske sai yace ma za taratta lahum sai ka fadi mai kabar musu sai yace taratu lahum ma wa'adahu Allahu wa rasuluhu min alkhairi war rizqi wal ajri na bar musu abun da Allah da manzon suka yi alƙawari na alkhairi da lada da ainihin alkhairi da kuma ainihin arziki yace wannan abun da ya bar musu kenan duke duke ya dauko ya bayar in ba mutun ya karanta tarihin su ba sai mutun ya ba musulunci 3000 a cikin miliyan ɗaya sai ga yayi kokari amma na idan ka gane fa abun da aka auna aikin su da shi za a auna naka ai sai mutun ya gane cewa al'amarin akwai saura a cikin sa hakan ka dauki babin jihadi haka bayin Allah suke babin matasan su dauki Hamzatu ibn Abi Amir an kakarin sa nan radiyallahu anhu ghasilul malaika matashi ne shekaran sa 18 ran da ya auren farko ya shiga dakin iyalin sai yana shiga dakin iyalin yana kwanciya da ta sai yana kiran jihadi kawai sai ya tunani sai ya huto ya bar iyalin nasa shigan dakin farko kenan sai ya zo sama annabin Allah ya ce ina cin halin janaba kuma an kira jihadi annabin Allah yake ka je yakin a haka ya kama hanya ya tafi wajen yaki ana yakin sai ga baban sa cikin kafirai yace ya rasulullahi da'ani aqtulu abi bannan kar baba na iya kafirai cikin kafirai annabin Allah yake ka bashi yana shikashin haifinsa me ke faruwa wannan matashi a wurin yakin yayi shahada da yayi shahada bayan annabin Allah da sai yake tambayar sahabbansa atadruna ma za ku ila li sahibikum kun san me aka aikata wa sahabinku ne suka ce ba mu sani ba yace ga ta hanyar da ya huto ga ta hanyar da ya huto ya ma kwanta da iyalinsa bai ma yi wankan janaba bai huto amma na ghasalatul malaika Allah ya umurci mala'iku su masa wankan janaba da wannan ake mar kirari Hanzalah ibn Abi Amir ghasilul malaika dan adam ne amma na mala'ika ne masa wanka dauki Muawiyah ibn Muawiyah al-Layth yaji aka je na Tabuk bai samu zuwa ba yana garin Madina sai yayi yunkurin zai tashi sai ya gagara in yayi yunkurin zai tashi sai ya gagara me yake faruwa daga karshe annabin Allah ya tafi wajen yaki hadisi ya zo shi a Bukhari yake cewa inna fil madina lirijalan ma sirtum masiran wa ma qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul udhur wa fi riwayatin habasahumul mardu an yana filin Tabuka Allah ya dauki rayuwar Muawiyah ibn Muawiyah al-Layth a garin Madina bai ji yakin ba ma amma na yana cikin bala'i na rashin fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabin Allah yake cewa sabansa jiya Allah ya dauki rayuwar Muawiyah ibn Muawiyah al-Layth amma na wasulli alaihi bil ams amar salla jiya a garin Madina yace wa shahida sala alaihi saffani min al malaika mala'iku sahu biyu ne akan gawarsa suna mar salla fi kulli sakin 70 alf malakin a duk sahu kwaya daya akwai mala'ika 70 mala'ika 140 ne akan gawarsa na cewa allahumma ghfir lahu warhamhu wadanda Allah yace la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna don Allah waɗannan bayin Allah idan yadda muke rayuwa haka suke za su samu wannan daraja mala'ika Allah ya turo su ma wankan ya maka wankan janaba ko mala'ika 140 akan gawar bawan Allah suna mar sallah wannan ba zai yi ba me dalili aiki suka yi haka tarihin su ya kasance dauke babin jihadi kenan so kowanne fanni ka dauka a ilimi na rayuwa haka zaka same su duk fannin rayuwa ka dauka za ka ga sahabbai abun koyi ne sai dai kowanne dan adam yayi kokari gurgurdan abin da zai iya yi na kokari amma na wannan kawai shine abin da za a fada amma dai kai irin nasu ba za ka iya ba amma na kai koyin su menene wajibi ne akwai koyin su wannan kenan dauki irin damimul khalqa julaybi wani sahabi ne dan karami wada haka gajere yana ta zaga kan matan garin Madina kowace je neman wannan da take ba ta aure shi ba yazo sa manzon Allah yace annabin Allah ba wanda yayi imani da Allah ya bi ka bane zai shiga aljanna yace eh ba shi zai auri hurul ain ba annabin Allah yace eh sai yace me faru da matan sabban ka ba su aure ni ba nayi aure na inki aurana annabin Allah yace izhab ila baiti fulan ka je gidan wane ka ce ina neman auren yarsa sai da fi gidan mutumin wata rakal baba ala sahih bil bait ya kongo sako fa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya wuto yace anna rasulullah yadlubu ibnatakum manzon Allah ya neman auren yarku sai mutumin yana murna yake ce alhamdulillahi rabbil alamin man lana bi ghairi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayu nasabin nuridu ghaira hadha an-nasab wani mutum muke da shi manzon Allah wani dangantaka ya wuce a duniya annabin Allah wuri yarka wannan bawan Allah wada gajere din sai yace fa fa iya nema ya aure ta banni yake nema ba ba fa shi zai aura ba uban sai ya tsaya yayi cibi saka yace to ai annabi da ya samu wani ko Abubakar ko Umar ko Uthman bayin Allah irin waɗannan manyan sahabbai ai da zai fi yarinya mai takawa ga tsoron Allah haka aka turo ka bawan Allah yace to bari shiga cikin gidan mu shawari da uwarta baban Allah ya shiga gidan suna shawari da uwar ga abin da aka turo ga dai tsarin mutumin dan gajere ne wada ne haka ana cikin shawarin yarinya ta ji sai ta huto tace ma bi kuma me kuke yi suka ce muna magana kan kaza sai tace musu me kuka gani akai me kuke yi sai suka ce muna shawari nastashiru wa nara muna shawari mu ga me ya dace za a yi ne ko ba za a yi auren ba sai tace ataruddani min amri rasulillah wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يأت الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ادفعوني إليه فإن الله لا يضيعوني تتشي كميك أن زوا قريش لا يضع النبي الله يتولوني من أولياء شاولي أكي تتشي أنه يبقى إيماني باني النبي الله يقول داكو تداكو شاولي تتشي كين قريش دك مونس الله بدي ولك أن تانيبا رنديش قلاك يالين ينا شغاش غمبركو سيجي أنا جيران جهادي يا خيل الله sai yace to zan tsaya wajen wannan ne ko zan je neman hurul in sai yace barin je neman hurul in sai fita ya huto ana yaki aka zabga yaki da shi bayan an kammala yaki annabin Allah ya ce wa sahabbai hal naskidu ahadan akwai wanda muka rasa cikin sahabbai ana zaga sai a ce wani fulanin shahidun annabin Allah yace ma ra'aytu akhi julaybib qumu linatlubuhu fil ghazwa bangar julaybib ba ku ba mu neme shi a cikin filin yaki annabin Allah ya zaga bayan dutse sai same shi a can shi dai a mace ya samu mutane bakwai a gefin sa annabin Allah ya dauke shi akan hannunsa yana cewa qatala sab'atan min al mushrikin faqataluhu hadha minni wa ana minhu hadha minni wa ana minhu hadha minni wa ana minhu ya kashe mutum bakwai a cikin mushrikai gashi sun kashe shi annabin Allah yace wannan daga gare ni yake ni ma daga gare shi nake bakin sa uku iyalin ran da ya shiga dakin ta bai ma zauna bai ji an kira ki sai fita abin sa gabaki daya ko zama bai yi ba amma na yau matasa idan ka samu saurayi da yarinya ba wai jihadi ake kira ba ba kuma aurenta ba shi rake yi da ita kofar gidan ubanta idan za a fasa kunnan sa da loudspeaker da kiran sallah wallahi ba zai je sallar ba sai mai kokarin amma wannan sahabbai ka duba darajar ta su an kawo mar iyalin ya shiga amma na take fita ba abun da ya fita taimakon addinin Allah rayuwar sahabbai akwai darussa da yawa gare mu wanda ba za su kare ba muna roƙon Allah Allah ya mana jagoranci bawan Allah da ya rubuta wannan littafi shine Sa'ad ibn Yusuf Abu Aziz Allah ya masa rahama wanda kuma ya takaddimin littafin shine Fadilatul Sheikh Hassan Ayyub asalin su ta wajen tsukin Misra suke shi ya rubuta mana wannan tarihi littafin ana iya samun sa ko da a cikin wannan bookshop na wannan masallaci da gwallaga insha Allah ta'ala akwai su an kawo su kuma ina ga kai tsaye ba za mu shiga cikin karatun ba yau sai dai kawai saboda lokaci ya ja sati mai zuwa ranyar shi kenan litinin insha Allah ta'ala ba zai yi ai karatu ba ina da tafiya a gabana ga kuma sallah amma na idan Allah ya kai mu sati na sama kenan bayan litinin mai zuwa ta sama idan muna cikin halin lafiya da kuma rayuwa tayyiba muna fatan insha Allah ta'ala ayi karatu ana so a karanta muqaddiman farko ne ko kuma tashi akan fadailus sahaba ana bukata a karanta daga farko gaba dai ko to insha na to alhamdulillah insha Allah naqra'ul kitaba min awwalihi ila akhirihi da ikon Allah ba za kan haddace komai ba wanda suka buga shi sune ina darul fajr su suka buga littafi din insha Allah tabaraka wa ta'ala da ikon Allah zamu karanta shi bayan wadannan kwanaki abinda muka fara daidai Allah ya ba mu ladan sa abinda muka yi kuskure Allah ya mana afuwa akai kuma sharri ne daga shedan anan zamu dakata subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو ما عندي بالله التوفيق والله أعلم الله
قد نصر الإسلام ببدر ما أحلى النصر وأبهاه قد باركه الله بمصر والعزة من بها الله قد نصر الإسلام ببدر ما أحلى النصر وأبهاه قد باركه الله بنصر والعزة من بها الله كم من فئة غلبت فئة والعشرة قد غلبت مئة كم من فئة غلبت فئة والعشرة قد غلبت مئة وبحمزة أسر وعلي وبمن قد سار للقياه وبحمزة أسر وعلي وبمن قد سار للقياه قد نصر الإسلام ببدر ما أحلى النصر وأبهاه قد باركه الله بنصر والعزة من بها الله قد نصر الإسلام ببدر ما أحلى النصر وأبهاه قد باركه الله بنصر والعزة من بها الله كم من فئة غلبت فئة والعشرة قد غلبت مئة كم من فئة غلبت فئة والعشرة قد غلبت مئة وبحمزة أكرم وعلي وبمن قد سار للقياه وبحمزة أكرم وعلي وبمن قد سار للقياه